Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 a Jamhuriyar Niger. Za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar internet, wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 14 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To, cibiyar da ke kula da aukuwar bala'in guguwa a Amurka ta ce guguwar Barry ta nausa zuwa yammacin jihar Louisiana, inda take tafiya kilomita 75 cikin sa'a guda. An fitar da wasu sabbin bayanan sirri da tsohon jakadan Burtaniya Amurka ya aika wa ƙasarsa. Sannan za a ji cewa an yi wata sabuwar zanga-zanga a yau a yankin Hong Kong.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kwamandar rundunar soja na Operation Lafiya Dole da ke shiya arewa maso gabashin Najeriya ya kaddamar da wata kotu ta musamman da za ta hukunta wasu jami'an soja su 21. Sannan za ku ji cewa wasu matasa 'yan daba da aka fi sani da 'yan sara suka su kimanin 500 a jihar Bauchi sun tuba daga ayyukan ta'addanci. Bayan nan za ku ji ƙarin haske akan gasar cin kofin nahiyar Afirka a zagaye na dab da na ƙarshe, wato semi-final, wanda nan da wasu 'yan sa'o'i masu zuwa Najeriya za ta fafata da Algeria. Daga bisani, Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na Idan Kwaya Tanar Kefa. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Lahadi, cibiyar da ke kula da aukuwar bala'in guguwa a Amurka ta ce guguwar Barry ta nausa zuwa yammacin jihar Louisiana, inda take tafiya kilomita 75 cikin sa'a guda. Babbar damuwar da ake nunawa saboda wannan guguwa ita ce ambaliyar ruwan da ke barazana ga rayuwar jama'a, a cewar jami'an cibiyar. A jiya Asabar, guguwar ta Barry ta sauka a kusa da wani gari da ake kira Intracoastal City a jihar ta Louisiana. Gabanin saukar guguwar, hukumomi sun yi ta gargaɗi ga jama'a cewa guguwar na tattare da haɗari, wacce ita ce ta farko da aka fara gani a wannan yanayi na bazara da aka shiga. Hakan ya sa alamomin yankin suka yi ta kakkafe ƙofofi da tagogin gidajensu, sannan suka yi ta tanadin abin da za su ci gabanin isowar wannan guguwa. Tsohon jakadan ƙasar Burtaniya Amurka ya yi amanna cewa janyewar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi daga matsayin da aka cimma kan nukiliyar Iran babbar barna ce ta fuskar diflomasiyya da shugaban ya yi ga abin da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bari a baya, a cewar wasu sabbin bayanai da aka kwarmata waɗanda wata jarida ta ƙasar ta Burtaniya ta wallafa. Jaridar da Mail ta ce ta wallafa sabbin bayanan ne a yau Lahadi waɗanda tsohon jakada Kim Darroch ya aika. A makon da ya gabata, jaridar ta wallafa wasu bayanan da aka kwarmata waɗanda suka nuna Darroch yana muzanta shugaban Trump da gwamnatinsa. A ranar Laraba da ta gabata kuma, Darroch ya sauka daga mukaminsa bayan bullar bayanan na sirri a bainar jama'a, lamarin da ya sa shugaban Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya kira Darroch a matsayin shashasha mai jiji da kai, ya kuma ce gwamnatinsa ba za ta ƙara hulɗa da shi ba. Su dai waɗannan bayanai da aka wallafa a jaridar sakonni ne na waya da manyan jami'an ƙasar Burtaniya ne kaɗai ya kamata su karanta. Da wani labari mai alaka da wannan, ana zargin masu rajin ganin Burtaniya ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai ne ke da alhakin kwarmata waɗannan sakonni na diflomasiyya waɗanda tsohon jakadan na Burtaniya Amurka ya aika. Ana hasashen hakan ne bayan bullar wasu sabbin bayanan sirrin da Darroch ya aika, waɗanda aka wallafa a wata jarida da ake bugawa a London, inda aka gano cewa 'yar jarida Isabel Oxford da ke rubuta labarin budurwar shugaban sabuwar jam'iyyar Brexit Party Richard Tice da ke hankoron ganin ƙasar ta fice daga tarayyar Turai ce. Bullar wannan bayani ya ƙara gaskata zargin da wasu ke yi cewa wannan wata makarkashiya ce da yan gani kashenin ganin Burtaniya ta fice daga tarayyar suka shirya domin su kakkabe manyan ma'aikatan gwamnatin da ake musu kallon basa goyon bayan ficewar kasar daga EU. Kamar da bayanai ke nunawa, burinsu shine a nada wani sabon jakadan Burtaniya Amurka wanda ke goyon bayan fafutukar ficewar kasar daga tarayyar Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, 'yan sandan Hong Kong sun yi amfani da kulki da abin feshi mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga a wani gari da ke kusa da kan iyakar yankin da kasar China. Dubin dubatan masu boron ne suka yi dandazo a garin wanda ake kira Shatin domin yin zanga-zangar. Wannan zanga-zanga wacce ake a kowane mako ta samo asali ne tun daga wani bore da ya kunno kai bayan da hukumomin yankin na Hong Kong suka yi yunkurin samar da wata doka da za ta sa a rika tura waɗanda ake tuhuma da laifi zuwa ƙasar Sin domin a yi musu shari'a. Ko da yake hukumomi sun janye wannan ƙudurin doka, amma yanzu masu zanga-zangar sun maida hankulansu ne kan yadda China ke ƙoƙarin ganin ta cusa kanta wajen gudanar da harkokin mulkin yankin. To a can Rasha ma ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zangar neman a saka sunayen 'yan takara na ɓangaren 'yan adawa a takardar kada ƙuri'a a zaɓen majalisar wakilai da za a yi a birnin Moscow a ranar 8 ga watan Satumba mai zuwa. Asalin zanga-zangar wacce aka shirya a yau 14 ga watan Yuli taro ne tsakanin shugabannin 'yan adawa da masu kada ƙuri'a bayan da hukumar zaɓen Moscow ta ki amincewa da zaɓin 'yan takara da dama. Ofishin magajin garin birnin na Moscow ya kutanta wannan zanga-zanga a matsayin haramtacciya inda ya nemi da ɗage ta. Masu boron sun yi tarayyar waƙoƙi na muzanta shugaba Vladimir Putin inda suka kuma nemi da ya sauka daga mukaminsa. Izuwa lokacin hada wannan labari babu wasu bayanai da suka nuna cewa an kama wani daga cikin masu zanga-zangar.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. Kwamandar rundunar soja na Operation Lafiya Dole da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya, wato Manjo General Benson Akinruluyu, ya kaddamar da wata kotun soja ta musamman da za ta hukunta wasu jami'an sojowa su 21 da ake zargin sun aikata wasu laifuffuka daban-daban yayin da suke gudanar da ayyukansu. Wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiyu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kwamandar rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya, Major General Benson Akinruluyu, ya kaddamar da wata kotun soja na musamman da zai hukunta wasu jami'an soja 21 da ake zarga da aikata wasu laifuffuka daban-daban a yayin da su gudanar da ayyukansu. An da kaddamar da wannan kotun ne a barikin soja da ake kira Mai Malari da ke garin Maiduguri, karkashin jagorancin Major General Abdullahi Ibrahim, wanda zai kasance shugaban wannan kotu da ake kira President of the Court, da kuma sauran membobin kotun. Kwamandan soja Major General Akinruluyu ya ce wannan kotu za ta yi gudanar da aikin ta ne ba tare da wani katsalandan ba, kuma za su tabbatar cewa kotun ta yi aikin ta ne cikin adalci, goyon bayan ko kuma dore wani bangare gindi ba. Kwamandan ya ce mutane 21 ne dai ake sa ran za a yi musu shari'a da kuma suka aikata laifuffuka daban-daban, sai dai ba bayyana irin laifuffukan da ake zargan jami'an sojan da aikatawa ba. Sai dai a baya irin wannan kotun soja na musamman da aka kafa a garin Maidugurin ta yanke hukunci ga wasu jami'an soja da dama, da wasu suka hada da laifin fyaɗe da cin zarafin jama'a da arcewa a bakin aiki da kisan kai da gangan gafararen hula da dai wasu ayyuka da suka saba wa tsarin mulkin kasar nan. Bayan kaddamar da kotun ne kuma muka tambayi kwamandan rundunar soja na Operation Lafiya Dole Major General Benson Akinruluyu ko yana da masaniyar irin laifuffukan da waɗannan jami'an sojan suka aikata. Ga dai abin da ke cewa,
offenses are either administrative or operational in matter and the details are known to them. It is aimed to just enhance discipline within.
Yace laifuffukan da ake zargansu da su shine abin da ya shafi ayyukan office ko kuma yanayin yadda suke gudanar da ayyukan nasu, kuma su suka san bayanan. Amma abin da muke so mu aiwatar a nan shine mu tabbatar cewa an bi doka, ana yin da'a a wannan tiyatar. To ko har tsawon wani lokaci ne wannan kotu za ta dinga gudanar da ayyukanta?
Say court, this is a court that we don't influence it. As soon as I've negotiated them, they work with you. You had my something, fairness, equity and justice.
Yace wannan kotu ce mu dai muna so mu ga an samar da daidaito da adalci dan shine dalilin kafa su kuma ko da an yanke hukunci jami'an kolin soja ne ko za su tabbatar da wannan hukunci kuma duk wanda ya gabe gamsu ba yana da hukuncin dauka ga kara saboda wannan kotu tana nan kamar sauran kotuna ne da ake gudanar da shari'a a ciki a cewar komandar rundunar soja na Operation Lafiya Dole Major General Benson Akinroliyo Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wai ga dikidin mutuwa mai banza do sai soja. Wai dikidin mutuwa mai banza do sai soja.
A gaida Haruna Dauda Biyu. A Najeriya wasu matasa indaba da aka fi sani yan sarasuka a jihar Bauchi su kimanin 500 sun tuba daga ayyukan ta'addanci suka kuma mika makaman su ga jami'an yan sanda. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani inda ya fara da jin ta bakin wasu matasan da suka tuba.
Suna Abdulrazak wanda an fi sani da Mataru. Ni ina magana akan abubuwan da yake faruwa akan wannan harkan da ake yi na hidima da banci ko jagalanci sara suka.
Kuma kake yi wannan jagalancin
gaskiya gaskiya jagalanci kan na kai tsawanci tun misalin saboda rashin ci gaba mun da karatu takaddun mai yana kasa mun gagara an gagara samu mana aikin yi ba aikin yi yawa a gari mutane ko za mu mun mun tuba mun daina sada muna so kuma a yafe mana abinda muka yi na baya da na gaba.
Sunana Abdulrazak wanda aka fi sani da Jaddu wanda nake a unguwa ina Bakaru wanda tun ya ake ci kaman makami na zo na aje addana da Burmi a nan gurin yanzu tana nan wanda tun da na gama secondary 2017 ban samu aiki ba ana dai ana yi mana samu ana tsara a ji mana muji kuma muna dan neman na sa kaya haka shine ake dan samu a dan yi abinda yake ce ana kwacewa yanzu amma daga yau komai ya tsari Allah
amma tunana Kabiru Manke daga Abuja Kwata mu da ba ma komai a cikin gari ba ma komai aka takura mana yau a shigo a sara dan angon mu gobe a sara dalilin da ya sa muka dawo sara suka kenan mun daina sara suka tunda mun je goma kawun mun kawo gaban DPO amma kuma yan committee ba su bar bin mu ba haka a kwanaki an yi sulhun haka suka kama ni cewa kariya ne
wasu kenan daga cikin tubabban matasa yan sara suka ke bayanin ayyukan ta'addancin da suka aiwatar gabanin tubar su a yanzu. A jawabinsa kwamishinan yan sandan jihar Bauchi Habu Sani Ahmadu ya shaida cewar wannan babban ci gaba ne a yaki da matsalar tsaro da ake a fadin jihar Bauchi.
Sasu aikata wannan abun sai muka cewa ko rashin aiki da abun yi da za a je sasu wannan muka zo muka cewa to ya dace mu ga cewar waɗanda suke da aikin yi ta yaya za a taimaka musu su ma samu wannan abun ba samu abun yi ta haka ne muka zauna muka cewar bari mu dubi hanyoyin da za mu bi kuma a haka Allah ya ba mu iko muka gano masa da cin wanda za mu taimaka da kuma shugabannin su wanda muka da wanda suka yi a baya suka bar wannan aikin muka ba da su shine har ya haifar da abun da yau muke wannan wurin muke na wannan taron saboda muna da mutum fiye da 500 wanda suka yi matasa ne kuma wanda suke wannan abun kuma suka ga cewa ya dace su koma ga Allah su fuskanci abun da ya kawo ci gaba ta hanyar ayyukan sana'o'in da
a jawabin nasa da ya gabatar a madadin gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin Bauchin Alhaji Abubakar Kari ya ce gwamnatin jihar ta tsara shirye-shirye don taimakawa matasan.
Muna taya ku murna a wannan jiha ta mu jihar Bauchi. Allah ya yarda gwamnatin jihar Bauchi na yanzu bukatar ta shine Allah Ubangiji ya taimake ta taimake ku saboda ku zama cikin al'umma na gari. Nan ba da dadewa ba akwai muhimman abubuwa wanda wannan gwamnati ta shirya tana kokarin hada su wuri guda ne ta sa su za mu kira ku kaman yadda Allah ya tara ku a wannan wuri kowanne mu fahimci wace irin sana'a yake yi wanda baya sana'a kuma wani irin sana'a yake so ya yi ko karan kanku abu ne ba abun alfahari ku ga irin waɗannan makaman da aka tara su a nan a ce yo an ce an daina amfani da su saboda haka ina roƙonku yadda kuka yi wannan abu waɗanda ma ba su ko ba muna roƙonku da duk Allah da annabi a koma a je a nemo su a gaya musu muhimmancin saukar da waɗannan makamai kasa.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gargaɗi mai gina ra.
kannan tsoro na lamin mugunta
gargadi mai gina lamin mugunta
ku gargadi mai gina lamin mugunta
mu gargadi mai gina lamin mugunta
kai dai mai gina lamin mugunta to ka gina dai dai kaurinka wata kila fa kai ka fada mu gargadi mai gina lamin mugunta
mu gargadi mai gina
a gaida Abdul Wahab Muhammad to nan da wasu ƴan sa'o'i masu zuwa ne Najeriya za ta fafata da ƙasar Algeria a zagayen dabda na ƙarshe wato semi-final a gasar cin kofin nahiyar Afrika da ke gudana a ƙasar Masar dangane da haka ne abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya wato NFF Alhaji Aminu Mai Gari inda ya tambaye shi yadda yake ganin wannan wasa zai kaya.
Wannan babban wasa ne wanda kamar da kuma muka yi amara da kowace ƙasa ta tabbata su yi amara ko kuma kamar da muka yi amara a Algeria muka yi amara. Kamar da kuma kullum na shafaɗi cewa babu maganar karaman kafa yau kana maganar kullum kafa a duniya kaf. Tun da mun ga abubuwa kuma kasashen da ba su taɓa shigowa irin wannan gasa ko takara ba ma yau da shi su musu taka rangin sau da kullum ni nakan fara yi na cewa babu kasar da an ɗaukar karama babu kasar da zamu ɗauka mun gama da ita sai ran da aka kura musu ne ƙarshe mun tashi. Wannan wasa ne muhimmi a wajenmu da su gaba ɗaya da ma mu bari mu son kai mu yanki su son wannan wasa mun ga son samun.
To a menene shawararka ga su ƴan wasan na Najeriya yayin da suka tunkari wannan wasa mai muhimmanci?
Shawara na a gare ni da kuma da yake dauka a rai na yara mu su jira kan gwan da duk suke da shi su ne da Allah ya ba su da irin yake wanda Allah ya ba su da kuma tabbatar da Allah ya ba su tabbatar da cewa ga muhimmancin wannan wasa yawa da kuma ya kowane dan Najeriya cikin wajen kafan ya zo video akan wannan rana na wannan lokacin da lokaci kawai ake jira saboda haka ba abu ne da za ta ce shi sassauci ba ba a ta Algeria ba kan wani lafa ba ne yau wani da ya ba kan wani lafa ba ne haka muke saboda haka kowa yana bukatar wannan wasan kowa yana son wannan wasan kowa ya san mahimmancin wannan wasan.
To an jima za a kara tsakanin Senegal da Tunisia su kuma ya kake kallon su wannan wasa nasu?
Shi ma kamar kazalin kamar namu yawwa wasa ne karfa wasa ne wanda kowace ƙasa a cikin Senegal Tunisia sun yi kokari sun kai wannan matsayi saboda haka ba wanda zai sake cewa bari in hakura haka saboda kowa ne na tabbata zai zo tsaya ne sai da kake kai kare saboda haka muhimmancin wasanni guda biyu Najeriya da Algeria Tunisia da Senegal wato kusan kamar wasu wasu ma suna ce final before the final wato na ƙarshe kafin ƙarshe saboda haka dole ne zafi don kowa yana so ya je ƙarshen ƙwallon wasan shi ne final kenan.
Alhaji Aminu Mai Gari kenan tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya. A wata hira da yayi da jaridar yanar gizo da ake kira Goal shi ma ɗan wasan tsakiya na ƙasar Algeria Mehdi Abed ya ce tawagarsu a shirye take da ta kara da ƴan wasan na Najeriya a wasan na yau. Ya kuma ce duk da cewa tawagar ƴan wasan ta Najeriya tana cike da gaggan ƴan wasa da ke taka leda a manyan club-club a ƙasashen waje. Suna da ƙwarin gwiwar da za su iya yin nasara a kansu. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce ƙarfe 11:18 na safe ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe nake jagoranta. Idan masu sauraro basu manta ba a makon da ya gabata Dr. Ibrahim Abdul shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake kira NDLEA ta jihar Kano a Najeriya ya yi ƙarin haske tun bayan da ya karɓi ragamar shugabancin hukumar watanni 7 da suka gabata. inda ya ce hukumar a ƙarƙashin shugabancinsa ta kama kusan tan 7 na muggan ƙwayoyi. A cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaban hirar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwariyai da shi, inda ya ci gaba da tambayarsa kamar haka.
Wai bayan kama-kama nan da kake magana ta fuskar rage mu'amala ko dakile abin, wace rawa kuka taka? Misali adadin mutanen da ake kamawa, abin da ake kuke cewa rehabilitation, a daidaita musu sahu daga baya kuma shikenan su daina.
A ta fannin rehabilitation wajen mutum 447 aka yi ma cikin wannan ɗan lokacin ka. A kaɗan akwai wanda aka ajiye suna suka yi watanni daga baya da suka samu sauki aka mai da sojojin iyayensu, akwai wanda ma suke zuwa ne daga gida, manyan mutane har da direktoci daga ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jiha suna zuwa su riƙa komawa gida, duk an yi wa'annan ana yi musu wa'annan. Kuma mun haɗa kai da abin da hukumar
iyayensu ko su kansu?
A su kansu iyayen ma suna kawo kansu, wasu ɗin kuma wajen aikin suke turo su da ƙarfin tsiya su zo nan wajen.
Su ma 'yan kwaye ne?
To baka ga gwamnan jihar kuma ya ce yanzu famanin sakatare wajen guda 33 ga su nan suna ta zuwa nan ana masu gwaji yanzu. An yi na kwamishinoni kwanaki kun gani, ga wanda sarkin Kano yake turo duk masu sarautar gargajiya kowa ana ta musu. Duk wanda aka same shi kuma yana da kwaya a cikin abin nan jinin shi, kaga ai ba a bashi sarauta ko ba a bashi wannan mukamin siyasa ko?
Wai kun samu ko waje-wajen nan da kuka yi na sarakunan gargajiya da waɗannan darakta?
Kullum ana samu. Sarkin baya duk wanda aka same shi ya abin nan an gwaji yana da kwaya a cikin jinin shi, baya bashi sarauta. Gwamna ma yanzu haka yake yi, shi ma baya badawa.
To wannan mataki kuma kuke dauka a kansu bayan hana su wannan mukamai da su sarki da gwamna ke yi?
A sa ido za a yi kansu mana a gani. Ayin ka zo nan wajen muka same ka kasa kama nuna positive a nan wajen, ayin mun duk sa ido da kai ke sai mun hamun nemo ta inda kake sayan wannan kwayar.
To yanzu yanzu kun samu waɗanda suka daina kwata-kwata ko kuma suka rabu musamman a irin manyan nan?
Yawa gobe ma an kajo inda aka gangamo wasu cikin su wanda za su yi lecture, wanda suka yi retire ne shan kwayar sun samu sana'an yi, su ne za su zo su yi ma 'yan'uwansu 'yan kwaya a lecture kan illan da kwaya take yi.
Wai a irin manyan nan da kuka yi ta kamawa ko kuka yi ta samu suna ko da ke su ba kama su kuke ba, turo su ake kuyi musu test idan a gano. Idan kuka gano me kuke cewa da su kuma me kuke musu?
Abinda aka ce mai za ka ce kana so in ce musu ko wanda aka kama? Ai wanda aka kama shi inda ba kotu ne ta zartar da hukunci ba za ka iya ce mashi wai tsohon abu mai laifi ba. Kawo su masu mutane masu matsala ne na shan kwayoyi kawai haka za a ce musu ko?
Wanne irin kira kake da shi ga al'umma a daidai lokacin da watakila gashi kana lissafin sarori ko da yake ga alamu sun nuna ba ka da matsaloli ko kalubale domin ga aikin ka yana tafiya daidai wa daida, wanne kira kake da shi ga al'umma?
Ni ban yadda ce ban da matsaloli kan suna ƙarewa ne. Wanda gaba ɗaya ma shekaran gaba ɗaya ma kuɗin da aka bada na aiki so ɗaya aka bada ka ce ban da matsaloli? Ban da matsaloli area kuma guda 7 ba wanda ke da mota na aiki sai da su zo nan su ara? Ban da matsaloli ma'aikata na ba su kai duka local government 44 a Kano ba sai wasu ne suke nan? Ban da matsaloli inda ake tarbiyyar daga gangarin yara mutum 16 kawai zai ɗauka? Bayan Kano kuma suna da mutane da yawa? Kaga matsaloli suna da yawa ko?
Amma ka ce ga kuna aiki da sarki kuma da gwamna duk suna sanar da wannan matsalata ko kuma kai kaɗai ne ka santa?
Suna sanar da su ɗin, suna taimakawa, gwamnan na taimakawa yadda yake abin nan. Amma kaga ai taimakon ai bai kai ba ko? Kullum kira muke muna roƙo da kokumbar mu da ya taimaka mana. Ai kaga wannan haƙƙin gwamnatin tarayya ne, ba mu ne kamata ba gwamnatin jihar Kano ba. Idan ta taimaka mana ai ta abin nan ta taimaka ma al'ummanta ne. So kaga ba za mu riƙa matsa musu mu ce dole sai kun yi ba ko?
Wai a ƙarshe wani darasi ku ɗin nan kuka koya musamman a hukumar ka daga abin da ya faru na batun yarinyar nan Zainab?
Darasin da muka gane shi ne 'yan Najeriya na farko dai har yanzu maganan cin hancin da na shawa ɗinnan yana nan a zukatan 'yan Najeriya, da kuma rashin gaskiya da rashin adalci. Ba kaga yanzu nan ana ta zargin mu ana cewa mutanen shida ɗinnan da muka kama da agent da wanda ya sama yarinyan kwaya da sauransu cewa an ba da bailin su saboda haka kila da mu aka haɗa kai ko? To in muka tura ma alkali case baya mun riga mun gama namu baya rage nashi. To daga cin alkali suka ba da beli saboda shi yana da hurumi a ƙarƙashin sashi na 36 na kundin tsarin mulki da ya ba da beli, tunda shi laifin kwaya yana ba da beli. To amma kuma duk da haƙƙin ɗan adam ne akwai sashi na 45 ya ce idan ba da beli ko kuma haƙƙin ɗan adam zai saba ma tarbiyyar mutane ko kuma tsaron ƙasa ko kuma lafiyar mutane bai kamata a bada ba. Saboda kaga idan ni ne alkalin ai ba zan ba da belin ba ko? sannan kuma an keta mutuncin 'yan Najeriya. Kuma cikin abunan na aikan gwamnati shine su kare mutuncin dan Najeriya karkashin sashi na 19. Sannan wannan ya shafi mutuncin yarinyar da aka kamata bata ma gama sa kaya ba, aka kamata aka sa mata hankau kai alkali ka bada beli, ai bai kamata ya bada beli ba.
Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaki da miyagun kwayoyi da ake kira NDLA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraron mu, anan zamu dasa aya a wannan shirin. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi hirar, sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti kuma ya bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Kabiru Hassan Malam Maduri da Muhammad Sadi Dan Hausa Baturiya duk a jihar Jigawa, inda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, da Allah ku ba mu dama mu mika sakon goyen baya da jinjina ga tawaggar ƴan wasan kwallon kafar kasar mu Najeriya, wato Super Eagle, a bisa karawa da za su yi da kasar Algeria a wasan dab da na ƙarshe. Allah ya ba su sa'a, amin. Shi ma Bala na yashi angwar sarkin noma a Lakwaje Najeriya, cewa yayi fatan mu 'yan Najeriya shine addu'a ga 'yan kungiyar Super Eagle da samun nasara a kwallon kafan da za su buga da Algeria a yau. Sakonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, madugun kungiyar muryar jama'a, inda ya ce kasashen duniya ya kamata ku hada karfi da karfe wuri daya domin ku samu nasarar daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a, duba ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassa daban-daban na duniya. Sai daga Hajiya Zainab Usman daga Jimetal Yola a jihar Adamawa, inda ta ce salam sashen Hausa na VOA, dan Allah ku gaya wa gwamnan jihar Adamawa Honorable Ahmadu Umar Fitiri ya biya ma'aikatan da ya dakatar da su albashinsu na wata uku, kuma ya kyale su cikin aikinsu domin koran ma'aikata ba alkhairi bane ba. Sai sakon haɗin gwiwa daga Usaini Dangote Karasuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Ibrahim Musa Wada, inda suka ce salam VOA Hausa, gaskiya kai ruwa rana da ake yi da wasu sojoji a babban birnin tarayya Abuja da wasu mazauna wajajen akan wani filaye, wannan abun kunya ne ganin yadda sojojin suke amfani da damar su ta kwace fili da karfin tuwo. Da fatan mahukunta Najeriya za su shiga lamarin tun kan karamar magana ta zama babba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaran da Usaini Alhaji Umar da Magaran, inda suka ce muna kira ga 'yan uwanmu matasa cewa ya kamata mu farka daga bacci domin neman dogaro da kawunanmu maimakon jiran taimakon gwamnati. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To a yau Lahadi, cibiyar da ke kula da aukuwar bala'in guguwa a nan Amurka ta ce guguwar Barry ta nausa zuwa yammacin jihar Louisiana, inda take tafe kilomita 77 cikin sa'a guda. Babbar damuwar da ake nunawa kan wannan guguwa ita ce ambaliyar ruwan da ke barazana ga rayuwar jama'a, a cewar jami'an cibiyar. A jihar Sabar, guguwar ta Barry ta sauka a kusa da wani gari da ake kira Intracoastal City a jihar Louisiana. Gabanin saukar ta, hukumomi sun yi ta gargaɗi ga jama'a cewa guguwar na tattare da haɗari, wacce ita ce ta farko da aka gani a wannan yanayi na bazara da aka shiga. Tsohon jakadan ƙasar Burtaniya a nan Amurka ya yi amana cewa janyewar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi daga matsayin da aka cimma ta nuklear Iran babbar ɓarna ce ta fuskar diplomasiya.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Bill Andrade.
Afrique.